Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 19, 31 da kuma 60. A Jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio Amfani, Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya. Da kuma Alpha Radio a birnin kumasin kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu muna tafi da shirin zabe ko nade. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an wayi gari lafiya. Yau Lahadi 13 ga watan Oktoba. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Hukumar abinci ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce zuwa yanzu mutane sama da 100,000 sun rasa mahallansu sanadiyar afka ma'ayocin Siriya da kasar Turkiya ta yi. Hukumar ta ce mutanen da aka raba su da mahallansu sun fito ne daga garuruwan Ras Al Aimiyah da Tal Abyad. Dakarun rajin kare demokaradiyya da kurdawan Siriya ke jagoranta sun karyata cewa sojojin Turkiya sun kwace garin Ras Al Aimiyah da ke kan wato kan iyaka, kamar yadda Turkiya ke ikirari. Kungiyar rajin kare yancin dan adam a Siriya ta ce yawan fararen hula da suka mutu sanadiyar farmakin da sojojin Turkiya suka kai ya haura zuwa 30. Xi Jinping ya zama shugaban China na farko wajen kai ziyara kasar Nepal cikin tsawon sama da shekaru 20 jiya Asabar, inda ake kyautata zaton ziyarta ba hannu kan wasu yarjejeniyoyi da dama na gine-ginen madahun ci gaba. Shugaba Xi ya isa Nepal din ne daga kasar India, inda ya gana da Prime Minister Narendra Modi. Shugaban Nepal Bidya Devi Bhandari da Prime Minister KP Sharma Oli suka tarye shugaba Xi a filin jirgin saman Kathmandu. Sakataren harkokin wajen India Vijay Gokhale ya ce India da China sun yanke shawarar kafa wani kwamiti a matakin ministocin cinikayya don tattaunawa kan wasu matsaloli masu nasaba da kasuwanci da kuma saka jari, musamman ma wajejin gibin wajen dala biliyan 63 da India ke cutuwa da shi a cinikayyar ta da China. Aisha Buhari, matar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari, ta dawo gida Najeriya da asubahin yau din nan Lahadi bayan an daina jin duriyarta na wani lokaci mai tsawo. Ta gaya ma wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina a filin jirgin saman kasa da kasa na Namdi Azikiwe da ke birnin tarayyar Najeriya Abuja da sauran yan jarida cewa ta je kasar waje ne ganin ƴaƴanta da kuma likitanta, wanda kuma ya shawarce ta ta dan ba da kanta hutu. Tunda dare ne dai yan jarida suka yi dafifi a filin jirgin saman, inda suka ke fatan yin tozali da kuma magana da Hajiya Aisha Buhari. Nan da nan bayan da suka ji cewa tana tafi a jirgin saman British Airways daga Burtaniya, wannan zakuwa da ganin Aisha Buhari da yan jarida suka nuna ya biyo bayan jita-jitar da aka yi ta yadawa, kama daga cewa Aishar ta yi yaji ne zuwa kasar waje zuwa cewa wai aurenta ne ya mutu da kuma wai ana shirin mata kishiya, raɗe-raɗin da tuni majoyin fadar shugaban Najeriya suka yi watsi da su. Ita ma da aka tambaye ta kan waɗannan batutuwan ta shiriritar da zancen, to sai dai kamar yadda aka saba, wasu ƴan jarida na kwakwa na ci gaba da cewa idan ba rani mai kawo rani, wasu kuma sun gamsu. Za mu kawo muku cikakken rahoton nan gaba. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce shi bai ma san mutanen nan biyu haifafin tsohon yankin Soviet din nan ba, kuma mukarraban lauyansa Rudy Giuliani, waɗanda ake tuhuma da laifin saba ma dokar ba da gudumawar kudin yaƙin neman zaɓe ranar Alhamis. Ban san waɗannan talikan ba, a cewar Trump yayin da yake bayani kan wasu ƴan asalin ƙasar Ukraine da Belarus masu suna Levi Parnas da Igor Fruman. Ya ƙara da cewa zai yiwu na taɓa ma ɗaukar hoto da su saboda na ɗau hotuna da mutane da dama. bayanai na nuna alamar alakar sa da mutanen ya zarce hakan ta yadda har sai da waɗannan ƴan kasuwa mazauna Florida suka samu shiga sosai a mataki na sama na jam'iyyar Republican ta wajen bayar da gudummawar dimbin daloli ga kwamitin yaƙi neman zaben Trump. Wata zanga-zangar da aka yi jiya a sabar kan tura sojojin kasar Mali da aka yi zuwa Burkina Faso ta rikide zuwa harkar wawushe wurin ajiyar abinci na Majalisar Dinkin Duniya da ke daura da wurin, a cewar sashen Faransancin Afirka na muryar Amurka da majoyin Majalisar Dinkin Duniya. Mutane wajen dubu ɗaya ne dai suka yi zanga-zanga a harabar Majalisar Dinkin Duniya ɗin da ke yankin.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma ga shirin zabe ko nade.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da dawowa wannan shiri zabe ko nade. Shirin da kan kawo muku labarun zabe da lamuran da ke dangantaka da zaben. Ni Nasiru da Ma'al Hikaya zan gabatar. Zamu daukaka kara kan hukuncin kotu da ya ba wa PDP nasara a Bauchi. Inji Ubanana na APC. Me yake ciki ne game da shirin zaben gwamnan Kogi da Bayelsa watan gobe? Shin me ya faru ne har aka tsige mataimakin kakakin majalisar dokokin jihar Taraba? In dai da gaske Najeriya ta samu yanci, to zababbu su daina jawabi da turanci, inji dattijan siyasa. Waɗannan da babin ra'ayi za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. Jam'iyyar APC a jihar Bauchi da tsohon gwamnan jihar Muhammad Abdullahi ta bayyana aniyar ɗaukaka ƙara bayan hukuncin kotu da ya ba wa gwamna Bala Muhammad na PDP nasara. Shugaban APC na Bauchi Ubanana ya ce za su ɗaukaka ƙara don yunkurin karɓo waɗanda suka kaɗa musu ƙuri'a haƙƙinsu. Nana ya gode wa 'yan jam'iyyar don mara baya ga tafiyar tsohon gwamnan har zuwa matakin yanke hukuncin kotun zaben. Wannan dai ya nuna shari'ar za ta kai har kotun ƙoli. Maza wajen ɗan majin katagun na cikin 'yan APC masu mara baya ga jam'iyyar a Abuja, amma 'yan PDP ne a Bauchi.
Duk Najeriya kai bari ne maka mayan cire maka mayan maka ta karamin mahaukaci duk Afirka bayan da ake siyasa irin Bauchi. Ha kawai mutum ka zo wani ya zo maka endorsement din wani a ce maka ga wani kai baka taba ganin mutum ba yanzu tsabar ma in ka duba ma wasu other places wani ma gwamnan ma ba san sa kai ba. Amma ka za zo a endorsement din sa ce sai an zabe shi a tura mu mutane shi dole. Kana ka yanzu idan ya hanga ya gani zai ga cewa duk inda ka je irin baba keran nan yanzu mutumin Bauchi baya yanda. Mu ba wai muna magana ne wai sai lalle dan APC ko dan wani ne a'a shi mai girma shugaban kasa maganin da yayi shi fa idan an zabe shi sauran a duba cancanta ba kuma cancanta muka duba da abin da zai kai mu ga gaci shi wannan mai girma gwamna shi kauran Bauchi shi ne zai cire mana kitse a wuta muka ga shi ne wanda zai yi daidai da mutanen Bauchi ya san makaman aiki.
Bauchi daga batun lokaci yayi a kasa a tsare zaben irtinki ko kato bayan kato in ji ga magarin masu fasara zuwa mutum muke zaba ba jam'iyya ba. Haka dai shirin na ya sha kawo muku ra'ayoyin masu kada kuri'a a jihar ta Arewa maso gabas. In mun yi ma muka wuce Filato da Abuja za mu shiga Kogi inda hukumar zabe ke shirin gudanar da zaben gwamnan jihar. INEC ta bayyana yadda shirye-shiryen zaben gwamnan Kogi da Bayelsa za su gudana ranar 16 ga watan gobe. Ga zaben gwamnan Kogi, hukumar zaben ta ce jam'iyyu 23 ne za su kasance kan takardar dangwala kuri'a. Kwamishinan labarun hukumar Festus Okoye ya ce jam'iyyar SDP ta karya ka'idar tsaida dan takara a jihohin biyu don tsaida waɗanda shekarunsu ba su kai ba. Kamar a Kogi, Okoye ya ce SDP ta tsaida mataimakin 'yar takarar gwamna Bashir Muhammad mai shekaru 34 kuma doka ta ce sai mai shekaru 35 zai iya wannan takarar. Duk da haka Okoye ya ce hukumar za ta bi umarnin kotu kan lamarin ta hanyar sanya sunan 'yar takarar jam'iyyar Natasha Akpoti a jerin 'yan takara. Yayin da Yahaya Bello na APC ke gwamnan Kogi da neman tazarce, gwamna Siriaka Dixon na PDP ke gwamnan Bayelsa, amma zai kammala wa'adinsa na biyu ne ta haka yake wa ɗan takarar jam'iyyar campaign don ƙwarin gwiwar jihar ta PDP ce tunda ta tsohon shugaban Najeriya Goodluck Ebele Jonathan tsohon gwamnan jihar ne. Gwamna Mai Malabu ni shi ya jagoranci zaben fidda gwani na APC a jihar.
Zaɓe da muka je muka yi an yi shi lafiya ba ƙorafe-ƙorafe kuma dukkan abin da ya biyo baya na rashin fahimta an daidaita shi. Yanzu a yadda muke gani jihar Bayelsa da cika-cikan cin zaɓe a gurin jam'iyyar APC sun cika lokacin muke jira, saboda shi dan takara da muka tsayar dama yana da irin nashi karfin. Ya ciyo 'yan majalisa na yankin sa guda biyu, ya ciyo dan majalisan tarayya na yankin na bazaben sa, to kaga ya nuna alamun karfi tun ma kafin ma ya tsaya takaran gwamnati. Wannan yana daga cikin manuniya ne cewar duk wanda zai fito takara in ya samu karbuwa daga yankin da ya fito, ya nuna ma cewar yana da karfin da zai tabbaka wani abu a zabe. Shi yasa muke da kwarin gwiwar cewar insha Allah za mu ci zabe a wannan yankin.
Wato in an duba jihar Dama, jihar ce ta PDP, shi ba gwamnati sai da Dickson ya samu ya shekara 8, kuma yawanci yana ganin idan jam'iyya ta dade a waje yana da wuya kafin a ture ta ana shan wahala.
Eh to wannan duka bai zama faro ba, domin ko jihar Kogi a 2015 ai tana gargashin jam'iyyar PDP muka ci. Dama matsala idan aka samu matsala wajen zaben fuddugoni a nan ne jam'iyya ta kan samu matsala. Yanzu ai jam'iyyar PDP suke da matsala a wurin. Ya jam'iyyance APC ba ta da matsala a Bayelsa. Dukkan masu ruwa da tsaki na jam'iyya a wannan wuri kansu a haɗe yake, kuma sun tabbatar mana cewa za su yi wa dan takaran aiki, kuma muna nan muna iya kokari mu ga cewa mun ci zabe.
Kuma jihar Kogi, inda kafin a yi zaben fuddugoni gwamnati Bello ya samu tikiti, masu sharhi duka suna cewa kai zai ya Bello ba zai samu wannan tikitin ba. Shin da yazo ya samu wannan, kuna da cikakken kwarin gwiwar za ku da shi gwamnati zai iya koma mukamin sa, ko kuma sai an jan ido akan lamarin?
To insha Allah zai koma, saboda ai kamar yadda kake cewa a harsashe da ake yi da fari, mutane ba su taba tsammanin za a yi zaben fuddugoni lafiya, kuma bayan an gama zabe sauran yan takara su zo su ba da goyon baya sannan a haɗa kan jam'iyya ba. Bayan zaben fuddugoni da aka yi, an zauna da dukkan sauran yan takarkaru, kuma kowa ya ba da goyon baya. Sannan harsashen da mutumin na waje zai yi wanda bai san yadda jihar Kogi take ba, zai ga kamar akwai matsala, amma abin da yake ƙasa daban ne. Saboda ina tabbatar maka jihar Kogi jiha ce ta jam'iyyar APC, kuma insha Allah za mu yi nasara a jihar Kogi.
Za mu jira in Allah ya kai mu, mu ga wanda ƙuri'a za ta yi wa rana. Yanzu kuma ga rahoton Ibrahim Abdulaziz kan tsige mataimakin kakakin majalisar dokokin jihar Taraba.
Lalade Gwanfare yana wakiltar mazaɓai Yoro ne a majalisar dokokin jihar, wanda ko ya samu yankan ƙauna na ba sani ba sabo a zaman majalisar dokokin jihar, ya haifar da cece-kuce a tsakanin wasu al'umman jihar musamman 'yan siyasa, ya danganta lamarin da siyasar shekarar 2023. Bashir Muhammad Fafe, memba mai wakiltar mazaɓan Guroje, wanda ma shine shugaban kwamitin yaɗa labarai na majalisar, ya ko bayyana dalilansu na ɗaukan wannan mataki a yanzu.
Bayyananun dalilai da aka kawo dai na rashin iyaka mashin aiki ne. Duk allegations da aka yi ko kuma ƙorafe-ƙorafen da aka zayyana na rashin iya aiki ne. Wanda dama in kai mataimakin mutum ne, in baya gari ko baya gida, kai ne za ka ɗauki dukkan ragaman aikin din. To da yawa in kakakin majalisa baya nan, wanda shi ne mataimakinsa, ko zama majalisa ba mu iya yi har yayi mako guda ko makonni, in kakakin majalisa baya nan ba za mu iya zama ba.
Kano Bashir zai tani kaman kan cewa kuna rawa ne da bazarar wani, musamman ma bangaren majalisar da ta zama ta bangaren gwamnati, ganin kan cewa a baya dama ba kusan ba zai iya ba kuke tafiya da shi?
Babu, wallahi babu. Bangaren zartarwa wato executive, wato bangaren gwamnati ko gwamna, wallahi ba su sani ba. Ba wani wanda ya samu na baki daga waje, ni a iya sani na.
Kamar da 'yan majalisar, shi ma gwamnan jihar Taraba Architect Dare Disan Isiyaku, ta bakin hadiminsa ta fuskaci hakokin siyasa Abubakar Bawa, ya ko musanta zargin cewa da yawunsa ne aka yi wannan tsigewar.
Mutane dai ka san kowa zai faɗi abin da ya ga dama. Amma kuma idan yau majalisa tana so ta yi aikin ta laifi ne, ai aikin majalisa aikin majalisa ne. Su suka ga dama ba dole ne sai sun yi tare da gwamna ba, ba dole ba ne. Su majalisa ne, za su yi aikin su a yadda za su ga kayan su zai tafi musu daidai. Ba dole ba ne a ce wai sai majalisa sai sun yi da gwamna ko kaza kaza kaza. Wannan kam zaton mutane ne, kaman yadda gwamna in yana so zai zanna zai canji mutum, haka majalisa ma suka canja wani daga cikin su. Wannan kayan su ne.
Kawo yanzu duk ji daga bakin tsigaggen mataimakin kakakin majalisar Ladi Gwanfa abin koya ci tura.
Fatar masu samun majalisu masu zama 'yan amshin shatar masu kada ƙuri'a, ba na jam'iyya mai rinjaye ba ko kuma gwamna. Mai dattijin siyasa ke cewa ne kan jawaban da aka gabatar da Turanci bisa dokokin Najeriya a murnar ranar 'yanci ta bana. Ina tafiya kan titin Ahmadu Bello a Abuja, sai na ga kira daga Alhaji Musa Yola, da haka na nemi gefen titi na tsaya, na ce a raina, yau kuma mai dattijin nan dan shekara 80 zai ce ne.
Thank you very much. ga an kana cikin program ka je kai sai daga wajen buga maka
okay indai wani abun gaggawa ne sai mun tsaya mu yi magana kai
to tambaya nake son mana
okay
har da ni kaina yanzu mun gamsuwa muna da independent muna da yankin kai
eh kwalai da gaske
to mene ne yankin kanmu
yankin ana maganar karbar mulki daga ingila lokacin mulkin mallaka aka dawo da mulki hannun yan kasa
yanzu mun kenan hannunmu ne
kwalai da gaske tunda shugaban kasa dan Najeriya ne kuma zaben sa aka yi
an canja abun ne haka daga hannun dama ka kago ne kawai misali sai kuma a 1979 da aka yi majalisa wanda ba sa jin turanci ko ana cikin majalisar tarayya
eh
an juya daga fararen fata daga zuwa bagagen nasara wani hujja Buhari ko waye ma ko gwamnan zai je kamfe ya kira mutane da Hausa su zabe shi yazo kuma zai jawabi tun su yemu turanci ba mulki mallaka bane
ina ji go ahead
ba mulki mallaka bane wadanne yake magana ka je neman guri mu zaga ka zama mutane ba su kashi daya bisa buka goma suke ji magana nan ba ka zo ka jira kana ta magana dama za a fara da Hausa a fasara turanci dama a mutunta mu bai kamata a ce yanzu ko shugaban kasa kowanne yanki misalin Ibo su yi magana da yaren Ibo a wakilin suke jawabin jama'an su don a gamsar da su an yi sai da bankin duniya su suke control din economy mu ba mu da wani yankin da muke da shi muke tafiyar da wani abubuwa ana control din mu kwa ina a ce wai yan kungiya ta zamu ne gaba gaba da muna nan karfi ana tafiyar da mu ne da aka ga dama da mu da mu ce muna mulki wani mulki muke da shi mun san baki ne amma duk mai jin nan turanci dan mai zai mana turanci Buhari magana da fa nan kashi daya bisa goma na mutanen Najeriya sun yi abin da ya faɗa
Alhaji Musa Yola abin da yasa ake amfani da turanci wajen jawabi saboda kasa gaba daya samu haɗin kan kasa yanzu shugaban kasar Najeriya ai zai iya magana da Hausa to amma idan yi jawabi da Hausa ba duk yan Najeriya ne za su fahimci abin da yake faɗa ba
wato akwai abin da baka gane ba mun bar shi shugaban kasa bai yi ba me yasa dan gwamnati gwamnati kuma ne hujja yake da ita ko gwamnati Kaduna ko Kano dan bai nake maka nan Nasiru me yasa in sun je campaign ba sa yin turanci a campaign din Mangoriya
Alhaji Musa Yola misali yanzu shugaban kasa zai jawabi yazo yi jawabi da Hausa kana jin menene sauran manyan kabilun Najeriya irin su Yarbawa yan kabilun Igbo za su faɗa
1960 Adamu ina da littafin da ake da kika rubuta Hausa da Yarba dole ne kowa ya da Hausa da Yarbawa da Turanci in yayi jawabi sai a samu fassarawa da Hausa a fassara da Ibo fassara da Yarbaji a fassara don mutane aka yi
yanzu kuma sai babin ra'ayi
assalamu alaikum sunana Kamisu Mai Dankali ina goyen bayan abinda Rotes Okorofi ya faɗa kan cewa a rage sanatoci da yan majalisu na tarayya gaskiya sun yi yawa bayan haka kuma ya ce shi in an tashi ragewa ko da kan nashi ne shi ma a rage shi ya yadda haka saboda kudaden da suke samu na kasan nan yayi yawa mu ba aikin komai suke yi ba
amma Kamisu baka cina me yasa ba tambaye shi me yasa ya ta fadi tashi kuma a kotu da kyar ya samu ya shigo majalisar me yasa shi ya dage sai da ya shigo majalisar
nake wannan kotun na saboda siyasa ne tunda wuri a dinga tsira bridge wannan kujera na wanda yake kai yanzu ba ina goyen bayan shi
masu sauraro duk da wannan muka kawo karshen shirin wannan mako sai makon gobe insha Allah zamu dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka da mai hada mana sauti Julie Gresham ni Nasiru Adamali kaya da na shirya na gabatar nake cewa Wassalamu alaikum.
Madalla, waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu kuma sai rahoto na musamman.
Baya ga batun hare-haren ƴan Boko Haram da kuma fashi da makami, yanzu akwai wata matsala da ke hana jama'a bacci da kama iya kawo matsalar cimaka da kuma tattalin arziki, ita ce ta garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa.
Gaskiya ba ma cikin kwanciyar hankali, sabila da gonakinmu da muke zuwa tu yanzu ba ma zuwa sabila da su. Abun ya kai ya kawo muna tsammanin har masu kuɗi ne kawai har ma da talakawa da suke neman na abinci ba sa fita ta ya za su samu abun da za su ci. Kuma har ga Allah yanzu abun in dare yayi ba ma iya zama da zaran mangari ba yayi kowa yana tsorace kowa yana neman inda zai je boye da kansa
wannan matsalar garkuwar dai yanzu haka mata hana manoma zuwa gonaki da mingunan abin da ka iya faruwa inda alƙaluman kungiyoyin manoma a Najeriya ke nunawa kawai yanzu fiye da manoma 200 ne ake garkuwa da su wanda ko sai da aka biya kudin fansa kana sako su ba ma ga wasu 1015 da aka raba da gonaki a jihar Arewacin Najeriya.
Gaskiya bana ban shiga gona ba sakamakon maganan wannan yan garkuwa da mutanen sabili da dajin da nake din yayi shiga lungu sosai kuma ta area ana samun wayannan yan garkuwa da mutanen da dama shine bani tsoron cewa kan shiga aje ai garkuwa da ni abinda na noma bai kai a karbo ni ba.
Abinda yana noma a gaskiya ina tsoron masu garkuwa da mutane in ka fita bayan gari muna cikin damuwa gaskiya sosai.
To wai koya wannan matsalar ke shafan harkar noma kiwo da kuma tattalin arzikin Najeriya a yanzu. Ahmad Hamantukujada shugaban wata kungiyar kawo fahimtar juna tsakanin manoma da makiyaya wanda ma tsohon jami'in tsaro ne yace muddin gwamnati bata dauki mataki ba ƴan Najeriya ba na za su danna ko da su musamman ma ta fuskacin cimaka.
Kasa ta samu kanta cikin yanayin da sai dace Allah ya bamu mafita kuma maganan manoma harkan stakeholder da sa'ajinar amma harkan noma a yau kusan kashi 85 gona ta fi karfin su dan ai ake maganan yanzu kan an gammace a kwanta a daki a sha kwakin akwai ko a mutu dan yinwa a daka da a dauke ka yara ba su san inda kake ba
wannan zai iya shafan harkar abinci a Najeriya da kuma tattalin arzikinta?
Ya tabbata ma sosai sosai da sosai yanzu misali da wara kan ana da irin shinkafa nawa ne 8,600 ma a yau shinkafa 9,000 ne 10,000 ku dan me dan ba yi ta da yau ganyenta a yau kenan ana watan 10 kakar ma kenan aji don haka generally ya taba harkan tattalin arzikin kasar nan sosai.
Ka sa kake me yasa a zamanin ku kusan abun ba haka ke ba da yanzu?
Eh to abin da ya samu mun dauki aikin muna son kasar wa'inda suke ciki yanzu kuma sun ga mun da muka gama mun yi tsakanin mu da Allah ba mu fikar ba muna gidajen mutane wanda ya kware sosai ya yi sa a bariki amma bi ma ke da ke a bacha proper welfare ba a kulawa da su su kawai daga general ne zuwa general ne wahalan ya kare in kai sa din ka tako general daga lieutenant colonel har zuwa kan staff sergeant har corporal dan wahala ne a kasan nan. I could remember akwai late brigadier general din da wallahi a gona kwaki yake jikawai sha gwanan garin gonan sananan mautan ya kake samanin wanda yake ciki ya samu dama an bashi dindiga ya an kai shi aiki ya dade aiki dama ya yarda da mutane a kauyukan su ba bisa tantance aka dauke shi aikin ba a dansa tana da kyau wani general ne yake aurenta ne kake expecting ya zo ne wurin neman kudi a samu manyan ƴan mata a fita aje a sayi manyan motoci a sayi manyan gida dukkan wanda ya diga 63 har zuwa 79 ne ba mu tabbata manin comfort ba burin mu zaman lafiyar Najeriya da wata ta Najeriya.
Shi kansa shugaba Buhari ana ganin kamar kan cewa ƴan Najeriya sun yi tunanin kan cewa zuwan su zai magance matsalar tsaro kuma sai ana ganin kamar kan cewa kusan abun da na ƙara habaka tamkar wutar daji.
Eto abun yayi yawa kuma da son kai a cikin marinde
son kai
sun kai duka wayannan service chief nation dan gabaɗaya general sai yau ba wanda ya kamata ya zanna gidan soja yau ina matasan ne wayannan suke kowa ya gama lokacin sa ana riwe an mai da aikin soja aikin siyasa ne dadar da su bute dukkan service din ba wanda ya kamata ya zanna aiki ya kamata dukkan su sun dawo gida suna ba da shawara ne
wasu kana gari kana da tunani kaman kan cewa ya kamata a ce bayan wasu watanni ake canja hafsos
suna da kaido akwai times akwai lokuta ai ko canjin da ake da yadda ake ne ya kake expecting na kasan zai taso
wata kila korewar su ne ko kuma ganin
a ba korewa bane son zuciya ne kawai
to me za ta haifar
zaki gashi kazawa kasa tafi karfi ya wanda da ba in aka ce Buhari kowa sai ya ji abinda Buhari zai fada kamin ya fita yau Buhari ne yake kasa yake rike da kasan ya tara wayansu mutane ne sun masa zobe shi kansa sun dimantar da shi ya makance bai san ma kamar yadda da
Ahmad Hamantukuja da kenan wani shugaban kungiyar manoma da makiyaya a Najeriya kuma wannan mako na zuwa ne yayin da rundunar tsaron farin katar civil defense a Najeriya wato NSCDC ke kadamar da yan aiki da cikawa wato Agro Rangers da ke da harkin kare manoma da makiyaya da ma albarkatun gona. To wai ko anya kullun rata biya kudin sabulu ko a yanzu Suleiman Baba da ke zama kakakin rundunar tsaron farin kayan ashir Adamawa ya ko bai na irin matakan da suka dauka.
Muna duk mai yiwuwa wajen tabbatar da cewa mun rage abubuwan da suke faruwa a halin yanzu da nake gaya maka jami'ai da suka dawo mun riga mun zuba su a dazuzzukan nan kasancewa abun ya canza kama da mu kanmu da rundunar soji da SSS gabaɗaya da ƴan sanda gabaɗaya za mu fito mu yi wannan aiki muna amfani da dabaru da hikimomin mu musamman mutanen da muka horar da su kama da makiyayan da kuma shugabannin al'umma waɗanda suka samu horo a wajajen mu yadda za su yi kokari su samu bayanai kuma yadda za su shaida mana mu kuma a shirye muke duk lokacin da aka samu makamancin wannan ko aka ga alamun wani abu zai iya faruwa za mu iya kawo agajin mu
yanzu aka tuni wasu kungiyoyin sa kai irin su Mete Allah da Tabitar Fulako suka soma bada tasu guduma wajen yaki da bata garin suka hada masu garkuwa da jama'a ko da yake suma bata garin sun dau sabon salo inda suke bin shugabannin waɗannan kungiyoyin har gidaje suna kashewa Muhammad Jikabuba dake cikin shugabannin kungiyar Mete Allah Najeriya yace duk da kisan da ake musu ba wani kulawa da iyalan waɗanda aka kashe ke samu daga hukumomi mutum da ko yace yanzu ma jikin su ya ko soma yin sanyi
to gaskiya abin bai mana dadi kuma zai iya kafa guwan mutanen mu musamman shugabannin mu da masu yin aiki kai maka a harkar security domin farko dai a mafuwa an kashe mana arhori an sake an kashe mana zonal chairman namu gaji yanzu kuma jarumi musamman shugaba ne na jiha ta badaya wanda aka kashe kafashiyan hajiya kumari duk abubuwan da ya faru nan mun zuba ido to ba abin da hukuma ta kai maka ko da ba a kama ba kuma ba a yi zargi ba don ya ake gashi an bar mu ko kara a gobe za su zo in kuru ne su fada a gidan mutum to ka gani duk wannan duk kashe guyon mutanen mu a gudanar da hakan tsaro don haka mu dai muna nema hukumar tsaro gwamnati ta ringa taimakawa ko da irin kayan aikin nan makin dai yanzu sai ka ga an shiga gidan shugaba ba motar da za a bi barayin nan ba ko makin da za a bi barayin nan wani kayan da mota kake zuwa aikata wannan abu a lokaci daya su gudu to da ashe muna da mota ko kuma wani abu da gwamnati ta taimaka ma wa'annan kungiyoyi to za su iya su yi amfani da wannan motocin su bi kafin wa'annan to duk irin wannan abun babu
shin kowane mataki hukumar tsaro ke dauka kan wannan sabon barazana ga 'yan sakan DSP Suleiman Yahangurojo kakakin na 'yan sandan jihar Adamawa yace akwai wasu matakan sirri da ake dauka
Ibrahim Abdulaziz ka san dai aikin dan sanda ne na kare ran al'umma da kuma dukiyoyi sannan kuma ba mu rubu na 'yan sanda na jihar Adamawa ba su yi kasa a kuiwa ba domin tabbatar sun kawo ƙarshen wannan al'amura domin tabbatar ma mutane cewa akwai matakai na kwarai da gaskiya da runduna sun dauka yanzu haka ma mun riga mun shirya za mu ba da kyauta musamman ga duk wanda zai iya taimaka mana da irin bayanai domin mu gane waɗanda suke koye suke aikata irin wayannan kuma domin da tabbatar mun kama su da biyu kuma yanzu mun sake daukan wani matakai domin sake salo mu sanna da shugabannin kungiyoyi da shugabannin addinai domin mu haɗa kai yadda za mu yi mu kwato al'umman jihar Adamawa incin su ga duk wanda ya yunkuro zai musu barazana da rayuwarsu
ga masana irin su Dr. Muhammad Awalin Guroje malami a sashen koyon harkar noma da albarkatun kasa na jami'ar kimiyya da fasaha ta Modibo Adamu da Keyola na ganin dole ne hukumomi su tsaya a yanzu
to na farko rashin noman zai sa su a cikin kangi mai tsanani saboda ba za su samu abincin da za su ci da iyalan su ba na biyu kuma ba za su nomi abincin da za su kawo mana mu mazauna garuka mu siya to a sanadiyan wannan zai sa abinci yayi tsanani a cikin kasa ta yanda wanda ake kawowa daga sassan da ake zaman lafiya ba zai kai ya ishe mu to a sakamakon wannan za mu samu hauhawan farashi na abinci da sauran kayan masarufi ma to kaga wannan ba alheri bane a gare mu
koma da menene yanzu ka an zura ido a ga irin matakan da hukumomin tsaron za su ke dauka Ibrahim Abdulaziz Fashion House na murar Amurka daga Yola a Najeriya
Kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai can anjima da hantsi, za ku ji mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari Auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.
kuna sauraron VOA Africa akan mita